This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. An dakatar da wasu shugabannin kananan hukumomi guda uku a jihar Jigawa. Wata gidauniya ta dauki nauyin shirya wasan kwaikwayo kan wayar da kan al'umma game da haduran zubar da ciki da makamantansu. Akwai shirin mu na kallabi tare da Maryam Dauda, har ma da sakonnin da kuka bar mana ta waya. Amma fa yanzu duk sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bada labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rayu kansu a tattake su da aka yi a Mina a lokacin aikin hajjin bana, fiye da adadin da kasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasi ya fito ne daga bayanai da jami'ai da kuma hukumomin kasashe 18 suka bayar. Rahoton ya ce wannan adadi na waɗanda suka rasu a Mina ne kawai. Jami'an kasar Saudi sun ce lissafin su ya ba su adadin mutane 768 waɗanda suka rasu, 934 ne suka ji rauni. Ko da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike, kuma har yanzu akwai ɗaruruwan mutanen da suka ɓace. A wani labarin kuma, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, Bernardino Leon, ya ba da sanarwar kafa sabuwar gwamnati, wato sanarwar sabuwar yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Kila wannan mataki ya kawo ƙarshen ruɗamin siyasa da rikici da ƙasar Libya ta shekaru huɗu tana fama da su. Jiya Mr. Leon ya wannan furucin a ƙasar Morocco, ya ce mutane da yawa sun yi hasarar rayukansu. Mata na ɗanɗanawa, kusan mutane miliyan 2.5 suna buƙatar taimakon jin ƙai. Amurka da sauran gigan ƙasashen duniya sun yi kira ga 'yan ƙasar da su amince a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa, kafin kungiyoyi irin su Islamic State da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda su yi amfani da rarrabuwar kawuna a ƙasar don cimma muradinsu.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya da raunana guda ɗaya a arewa da Bangui, babban birnin ƙasar. Jiya Laraba, wani mai magana da yawun majalisar ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wa motocin sojojin kiyaye zaman lafiyan wuta na majalisar da suke tafiya a tsakanin biranen Damara da Grengo a ranar Talata, kimanin kilomita 55 arewa da babban birnin kasar. Mai magana da yawun majalisar ya ce sojojin kiyaye zaman lafiyan sun mai da martani. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin, ya kuma yi kira ga maharan da su ajiye makamansu a kuma gaggauta hukunta waɗanda suke da hannu a harin.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin kasar Rwanda ta baiwa shugaban kasar Paul Kagame damar yin takarar wa'adin shekaru 7 bayan wa'adin mulkinsa na yanzu ya kare a shekara ta 2017. Jiya Alhamis, kotun ta yanke hukuncin cewa yi wa tsarin mulkin kasar Kwaskorima da aka yi na fitar da ƙayyade wa'adin mulki biyu an yi bisa ƙa'ida, muddin shirin yin hakan ya mutunta dokar kasar. Jam'iyyar masu hamayya ta Green ta buƙaci kotun ta hana yi wa tsarin mulkin ƙasar Kwaskorima, bayan da a watan Yuli Majalisar Dokokin Rwanda ta yi na'am da wani ƙudurin baiwa shugaba Kagame damar yin wa'adi na uku a kan mulki. To, amma kuma sai 'yan ƙasar sun jefa ƙuri'a jin ra'ayi a kan canjin. Akwai yiwuwar 'yan ƙasar za su yi na'am da canjin idan aka yi la'akari da cewa shugaba Kagame shi ne ke yin ruwa da tsaki a harkokin siyasa da kafofin yaɗa labaran ƙasar. Haka kuma yana da farin jinin cewa ya samu damar ganin wanzuwar zaman lafiya a ƙasar bayan kisan kiyashin 1994. A watan jiya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna damuwa ga take-taken da ake yi na ganin cewa shugaba Paul Kagame ya yi tazarce. Shugaba Kagame ya shiga jerin shugabannin kasashen Afirka da suke kokarin kawar da batun kayyade wa'adin mulki a tsarin mulkin kasashensu. A watan jiya Jamhuriyar Congo ta jefa ƙuri'a aiwatar da sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasar da za su bai wa shugaba Denis Sassou Nguesso damar faɗaɗa wa'adin mulkinsa da ya yi shekaru 18 yana yi. A Burundi shugaba Pierre Nkurunziza ya haddasa tarzoma da aka yi makonni ana yi da yunkurin juyin mulkin da ya ci tura shi ma a lokacin da yake kokarin yin tazarce.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin cewa zai dauki matakin ba sani ba sabo akan Palestina wanda ke kaiwa ƴan Isra'ila hari, amma kuma ya ce baya son ya bata wa kawayen Isra'ila rai. Jiya Alhamis da yamma Prime Minister ya yi wannan furuci wajen wani taron ƴan jarida da na musamman da jami'an tsaron kasar. Mr Netanyahu ya faɗa wa ƴan jarida cewa kasar Hamas hukumar Palestinawa da wata kungiyar musulmi ne suke zugar a yi tarzoma. Yahudawa masu ra'ayin rikau sun buƙaci Mr Netanyahu da ya ɗauki ƙarin matakan tunkarar Falastinawa ya gina ƙarin gidajen Yahuda 'yan share wuri zauna a gaɓar yammacin kogin Jordan. A halin da ake ciki kuma jiya Alhamis shugaban Falastinawa Mahmud Abbas ya nuna turjewar tana da kyau cikin lumana. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. An dakatar da wasu shugabannin kananan hukumomi guda uku a jihar Jigawan Najeriya ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da rahoto.
Waɗanda al'amarin ya shafa sun haɗa da shugaban ƙaramar hukumar Gumel da na Jahun da kuma takwaransu na ƙaramar hukumar Birniwa. Majalisar Dokokin ta Jigawa ta zargi shugabannin uku da kare dokoki da ƙa'idojin kashe kuɗaɗen gwamnati. Honorable Sule Musa Dutse shi ne mataimakin shugaban kwamitin da majalisar ta kafa domin bincikar yadda ƙananan hukumomi a jihar ta Jigawa ke sarrafa kuɗaɗen gwamnati.
Mun zo mu samu taron nan sune local government chairman kuma wai zaɓaɓɓu ne, amma akwai dokoki da suka nuna masu cewa ga za a kashe kuɗi. To sai muka tarar cewa yadda aka ce a kashe kuɗin ba ka ce kashe kuɗin nan ba. Duk akwai kaunsiloli da aka zaɓa da kuma shugabannin kaunsilo, ko da ke gaba mun sa gwamnati ya kori shugabannin kaunsilo a doka da yake masa doka. Amma su waɗannan kaunsilolin da suka zama elected suka zama kamar su ne masu kula da abubuwa kamar da ƴan asambu da suke a state. Su kuma suna local government ba ma a sauraron su ake abubuwa. Sun samu wannan tarbiyya daga gwamnatin PDP. Mu kuma da muka zo sai muka ya kamata a ce an yi abubuwa daidai. Sai sun ba da auditor report a cikin local government 27 goma ne suka kawo a watan takwas. Dokan nan kuma doka ce kuma ce a yi haka.
Sai dai jam'iyyar PDP da ke zaman uwa ga dukkanin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar ta Jigawa ta ce matakin majalisar dokokin ya keta doka. Alhaji Salisu Mamuda shine shugaban jam'iyyar a Jigawa.
Wannan magana ce wanda ta karanta siyasa ce, domin ko ba ko ba idan ka dauka ka duba waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi guda uku, kowanne abu da yake tsakaninsa da wani jami'i a cikin gwamnatin jihar Jigawa, musamman ɗauki shugaban ƙaramar hukumar Jahun, tunda da wato takun saka tsakaninsa da kakakin majalisar dokoki na jihar Jigawa cewa ɗan ƙaramar hukumarsa ne. Saboda haka wannan hukuncin da aka yi an yi shi ne ƙarar cewa ko dai mai girma gwamna ya ba da umarni a yi nuna a yi siyasa, ko kuma su 'yan majalisar dokokin da suke da wannan hukunci ba abu ne suka yi shi bisa doka ba, sun yi shi ne kawai tsara saboda tsari na irin na siyasa. So na tabbatar maka jam'iyyar PDP da jihar Jigawa za ta bakadu kuma za ce dukkan abin da ya kamata ta yi ganin ta dawo da martaba da mutuncin waɗannan shugabannin ƙaramar hukuma.
Shi ma mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya Ambassada Ibrahim Kazaura ya ce
idan gwamna ne ya dakatar da su ya karya ƙa'ida ta constitution na Najeriya wanda shi ma ya kamata a impeaching din shi domin constitutional provision ne ya karya, za mu tafi kotu. Idan 'yan majalisa ne suka yi, 'yan majalisa part of constitution ya ba su wannan dama, amma sai an sa committee ya yi bincike, bayan ya yi bincike su waɗanda suka yi laifin an kira su an tambaye su, kuma an kira mutane da suke a waje waɗanda babu ruwansu da gwamnati waɗanda suka iya bincike malbaranci da za a yi da kuɗin jama'a, sai su ma sun tabbatar wa da 'yan majalisa wannan abin ya yi. amma ƴan majalisa su kuma ba su zauna ba, kawai ɗan majalisa sai kawai wani ya tashi a majalisa dan yana kin wani, ko a local government din shi ko a cikin ward din shi, kawai ya ce a haɗu dan yana da ƙarfi a majalisa. Ba da kawai a ce amma kai ne police kuma kai ne alkali ba, ba shi yo.
Ambassador Ibrahim Kazaura kenan mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Jigawa, Najeriya.
A ranar 6 ga watan nan na Oktoba, gidauniyar nan ta Ford Foundation da ke birnin New York a nan Amurka ta ɗauki nauyin wani wasan kwaikwayo da aka shirya a Kano don wayar da kan jama'a game da illolin zubar da ciki da yin auren wuri. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na cikin ƴan jaridar da aka gayyata ya kuma yi hira da Malama Bilkisu Ado Zango ta wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Evidence Action. Ga yadda suka yi.
Sunan kungiyar da nake aiki da ita Evidence for Action, wato ana amfani da bincike domin a dauki wani matakai na duba lafiya ko kuma wani abu. Muna wayar da kan al'umma akan cewa ya kamata a bar mata masu juna biyu su ringa zuwa asibiti, suna zuwa awon ciki, suna kula da lafiyarsu, suna cin abinci mai kyau, kuma ana kira ga mazajen su tabbatar da cewa matansu suna cin abinci mai kyau, suna barin su je asibiti.
To gashi kin halarci wannan taron kuma an tattauna abubuwa da dama bayan shi wancan film ko majigi da aka yi. Akwai wani abu da kika gani ya dace da abin da kuke yi dan haka za ku je ku dora akan abubuwan ayyukan ku?
Eh, hakikanin gaskiya za mu dora akan wannan wayar da kan da muke, wato muna kira ga al'umma su, ko kuma ce mata da kuma iyaye ga baki daya, a inganta lafiyar mata da kuma kananan yara, inda za a ana kira ga gwamnati ta tabbatar da ana samun magani a asibiti isasshe kuma ingantattu, kuma a cikin rahusa, kuma ana samun jini yanda ya kamata a asibiti, mutane suna zuwa su bada jini kyauta. Kuma muna so mu ga gwamnatin jihar Kano ta inganta bada magani kyauta a zahirance mu gani a ƙasa.
Tunda kuna bincike da kuka yi ya nuna cewa kamar akwai wuraren da ba a kai ko ba a bada wannan magani kyauta ne, ko kuma yaya?
In ma babu a kai, in kuma da akwai a daɗa inganta cewa ba a samu abin da ake cewa stock out, wato yana ɗaukewa kafin a kawo wasu a lokacin, ya ƙare kafin a kawo wasu. Ana samun ingantattun kayan aiki da magunguna masu kyau cikin rahusa.
To kafin mu ci gaba, bari mu je mu shakata da wannan wakar.
Amma
Babu shakka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba tare da Maryam.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A yau za ku ji ƙarshen hira da abokiyar aikin mu Jummai Ali ta yi da Dr. Zainab Atiku Bagudu da Sanata Binta Masi Garba da kuma Hajiya Binta Ma'azu game da taron ƙungiyar African Women Leaders wanda aka yi a jihar Texas. Dr. Zainab Atiku Bagudu ta fara da yin kira ga mata, bayan haka ita ma Hajiya Binta Ma'azu ta bada tata gudunmuwar ga mata.
Ina kira ga mata musamman sa ido a abin da ke faruwa, ba gulma ne ba, lafiyanki ne, lafiyan ƴaƴanki ne, waɗannan yaran da zaki kula da zaki sama ido ki ga in sun kebe hanya, ki gyama iyayensu, ki gyama masu kula da su, ki yi masu fada, ki yi magana, ki ga in ta tashi a gyama hukuma. To shine kiran da zan yi wa mata, dan Allah a zanki kula, abin da bai kamata ba, abin da bai dace ba, a san yadda za a faɗa. Ko ba a je an gyama hukuma ba, akwai ciyamomi, akwai kansiloli, akwai uban ƙasa, za ka iya ka san hanyar da za ka je ka yi magana inda manya sai su ɗauki matakin da ya kamata kamin harka ya ƙa'i da lalacewa.
To Hajiya Binta, ke kuma wani kira za ki ma mata?
Ko kiran da zan ma mata shi ne mu riƙe mutunci da kyautan da Allah ya mana shi ne tausayi, da kuma kowace mace ko musulma ce ko kristan an mata tarbiya tun tana ƙarama, kuma duk mai albarka takan saurari iyaye. To mai tarbiya kuwa duk inda take za a zauna da ita lafiya, kuma sai ta bar gudunmawa wanda za a ce eh lalle wannan mace ce. To zaran muna da wannan, duk inda muka samu kanmu mata ta wajen farnin siyasa ne, ta wajen farnin sana'a ne, a aiki a office ne, duk inda muka samu kanmu mu rike wannan darajar nan na womanhood da a Turanci, a kuma daraja na ƴa mace integrity, a rike darajar nan duk inda muka samu kanmu. Idan muka rike, muka kawo tsoron Allah, to abubuwan mu zai tafi. Amma idan babu tausayi, babu tsoron Allah, babu yanda za a yi mu tausaya ma junanmu mata. Kuma mata, duk wanda mace ta cika mace, inda haihuwan uwa da uba ne kuma ta samu tarbiya, tana da tsoron Allah, to an san mu duk inda muke muna kai gudunmuwa. Komai lalacewan shi. Mai sana'a ma tana toye kosai, tana saida, tana shan rana, da ta ga almajiri zai wuce, wallahi mai imani sai ta san abin da ta kwasa. Dan sauran da ya rage sai kin ganta ta kira yaron da ta ga ya wuce gabanta, ta ce kai ku zo in ga wannan ku ci. Kin ga wanda ba ta san wanda za ta ci anjima ba ko gobe, Allah ya saka mata wannan imani. Saboda haka mu da Allah ya bamu muke da ilimi, muna da yanda za mu yi, mu sa tausayi, mu sa tsoron Allah, mu yi kokarin cewa yanzu maganar mu saurare mazajen mu sai su za su mana bi mata so ba. Su kuma mazajen mu su yi haƙuri, lokaci ne na yanzu wannan rashin gane wannan na ƴan arewan mutanenmu da ba su san matanmu su fito din ya rasulullahi, su yi haƙuri. Bacci bai ga na ɗiya mace ba, musulma ko kristan, dole ne mu tashi, rayuwa ya canja gaba ɗaya. Arewa muna baya, idan muka je kudu mu ɗin nan da muke shiga da fita, muke siyasa, muke gwagwarmaya tare da su, a kullun sai mun tashi da wiwoyin mu sun yi sanyi. Ko cikin taron nan da ake magana nan mun tashi da wiwoyin mu cikin sanyi. Saboda sun mana nisa fintinkau ba wani maganan oyuwa. Sun mana nisa ƴan arewa mu tashi bacci fintinkau ta kowane farni. Kuma san kansu suke kamar ba sa faɗa kuma suna yi. Amma kansu a haɗe sun ja nasu. Saboda haka jama'anmu ƴan arewa mu so junanmu mu tashi bacci. Duk wanda Allah ya ba mu ce matsayi a wani waje don Allah ta ja 'yar uwarta. Kuma 'yar uwar nan nata bance musulma ba ta ja 'yar uwarta Kirista. Mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Idan muka yi haka za mu yi abin da suke yi kuma za mu kai inda suka kai. Kuma ba inda Allah ya sa mu albarka a wurin iya zaman duniya da kawaici da sanin ya kamata irin arewanmu.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan hirai da kuma shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa ƴan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta jagoranci wannan hirar da sauran abokan tattaunawarta da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma ga sharhin jaridun Hausa tare da Muhammad Salisu Rabi'u.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken Salaman Dalon Dambazau da tsofaffin gwamnoni za su zama ministocin Buhari. A kuma shafi na biyu na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa yadda sarki da shugaban yanki da iyalansu suka rasu a turmutsutsun muna. Yayin da a shafi na uku na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa sakamakon aikinku ne abin tsoro ba ni ba, in ji Buhari. A kuma shafi na 39 na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken ba kallon ƙwallon ƙafa ya kai ni Ingila ba, in ji gwamnan Neja. A kuma shafi na 40 jaridar ta buga labarin da ke cewa za a rika fassara huduba a masallacin Annabi da Hausa. A kuma shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa wani hatsabibin dan Boko Haram ya sha dalma, jiwansu kuma ya shiga hannu. Kamar kowane mako, jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken darussa abin lura daga ibtila'in Makka. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken shekaru 55 da 'yancin kai, muna alfahari da ranar 1 ga watan Oktoba, in ji Buhari. Ni ba dodo bane a daina jin tsoro na. A kuma shafi na 5 na jaridar ta buga labarin da ke cewa su waye ministocin Buhari. Yayin da a shafi na 9 na jaridar ta buga labarin da ke cewa turmutsutsun mahajjata ƙasashen duniya sun yi cakan Saudiya, in Najeriya 244 sun ɓace. A wannan makon ma jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken bikin 'yancin kai, shin 'yan Najeriya na da abin murna? Muhammad Salisu Rabi'u, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
To an gaishe ka Muhammad, yanzu kuma bari mu je ga sakonnin da kuka bar mana a waya.
Assalamu alaikum gidan rediyo Amurka, mai magana Rabi'u Kano Kano Bunkure mazaunin Ajeje Saloja. Sanatoci, za ku tantance mana ainihin ministocinmu na Najeriya. Ubangiji Allah ya sa ku sada'a a cikin abubuwan da za ku yi albarkan manzon Allah. Don gwamnatin da ake kai ta masu da'a ce, mu kuma da muka zaɓa masu da'a ne. Ubangiji Allah ya sa ku ji abin kunya da kuke nuna wa duniya. Ake gani ake cewa a Najeriya ake yin cin mutunci irin wannan manya-manyan mutane irin ku, wanda yake wakilan al'umma ne, ku je ku dinga dambe. Kuna yin damba, muna ganin ku, ana nuna ku a duniya a matsayin shugabanninmu. A gaskiya ba ma jin daɗin irin wannan abubuwan da kuke. Allah ya sa ku sada'a a cikin abin da za ku yi. Albarkan manzon Allah.
Assalamu alaikum VOA, mai magana daga nan Benue, dan tsoho dan malam Bako na malam Anas Kurbi. Na saurari bayanin da ɗan PDP da yake cewar wata hudu aka yi ba ministoci a Nigeria kuma an yi hasaran Nairobi. To ina tabbatar maka Malam Jalo, kai kanka shekara 16 kake cikin PDP, amma abun mamaki an kashe trillion na daloli America, amma ba a taimakon talakawa, hanyoyi da ruwan sha da makarantu ba. Wannan abun mamaki da siyasa ya fito yana faɗin irin wannan magana, har kana cewa a siyasance. Allah Ubangiji ya bu zuciyanka, ka san gaskiya kuma ka yi da gaskiya, ka dawo APC don mu tafi tare. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa Amerika, mai magana abun Didi Bunza, Bunza local government jihar Kidan Najeriya. Hakikanin gaskiya rike ministan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi daidai, kuma soke-soken da aka yi adawa ce, tunda kundin tsarin mulki ya ba shugaban kasa ya rike minista ba guda ba ba biyu ba, kai mu ya da ya rike guda ma ba mu jiraɗi ba. Kamata yau a ce ministan mai ya to ministan tsaro, ministan ilimi, duk ina ga hannun jar Muhammadu Buhari. Don yau talaka ya gani a kasa, talakan Najeriya ya gani a kasa, babu wani tambaba. Duk mulkin da an kai cikin kwana 100 yayi mulkin da an kai shekara 8 da suka wuce. Saboda haka ina ƙara kira ga ƴan ƙasa ta, ƴan Najeriya, a jajirce wurin wawan ga shugaban addu'a da fatan alheri. Yau talaka bai da gata a Najeriya wanda ya wuce mai mulkin da aka yi na jaruwa Muhammadu Buhari.
Mai magana Kasim Aliyu Asada, Sadonin matasan Asada a jihar Sokoto, birnin Shehu, Cibiyar Dolo, Umaniya. Ina son in wani da wannan dama a madadin kungiyar da Asada Youth Initiative Development, muna isar da sakon ta'aziyyarmu ga al'ummar Maiduguri da kuma babban birnin tarayya Abuja, dangane da wani hari da aka samu a Hakai, musamman a kasuwar Yanya a wata tasha. To ina mai roƙon Allah ya ji kuma su barka rayukansu wanda suka samu jikkata, kuma Allah ya ba su lafiya. Ina ƙara roƙon Allah shi ƙara kamun da mun zama kasanmu Najeriya, musamman arewa maso gabas da sauran duniya, ƙasashen musulmi baki ɗaya.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rasa rayukansu a tattake su da aka yi amana a lokacin aikin hajjin bana, fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasin ko ya fito ne daga bayanai da jami'ai da kuma hukumomin ƙasashe 18 suka gabatar. Rahoton ya ce wannan adadi na waɗanda suka rasu amana ne kawai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun kashe sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya, suka raunana ɗaya a arewa da Bangi, babban birnin ƙasar. Jiya Laraba, wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wasu ‘yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun buɗewa motocin sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar da suke tafiya a wuta a ranar Talata, kimamin kilomita 50 wato arewa da babban birnin ƙasar. Kotun ƙolin ƙasar Rwanda ta bai wa shugaban ƙasar Paul Kagame damar yin takara wa'adin shekaru 7 bayan wa'adin mulkinsa na yanzu ya ƙare a shekara ta 2017. Jiya Alhamis, kotun ta yanke wannan hukunci cewa tsarin mulkin ƙasar Koskorima bai karya doka ba.
To, da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. A madadin Jumai Ali da Titani gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Chibahiro Dojone, sai injiniyan mu na yau Mr. David, sai kuma Usman Kabara a Washington DC nake cewa mu zama lafiya, Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.